Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 11 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta internet za iya samu mu a sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma sashen hausa.com kenan ko kuma voahausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
To baba, ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idojin yarjejeniyar shirin makaman nukiliya da aka kulla a shekarar 2015 ba. A wani lamarin na daban kuma, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tunanin yiwuwar daukan matakin soja akan Koriya ta Arewa, dakaran Amurka sun nuna wa Koriya ta Arewa hazaƙar su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ke faruwa a jihar Rakhine da ke yammacin Myanmar na zaman ɓangaren wata dabara da haɗaɗɗen shirin dakarun gwamnatin ƙasar na koren musulmin Rohingya daga yankin kwata-kwata.
To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji rahoto akan ranar 'yan mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce aka ware don duban irin ƙalubaloli da su 'yan mata suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi a bunƙasa harkokin 'yan matan a duniya. Daga Najeriya ga wasu 'yan matan abinda suke cewa.
Yanzu na tsinci kaina gani a koyon karatu na manya na yaƙi da jahilci, kuma cikin yardan Ubangiji alhamdulillahi muna koya kuma muna ganewa.
Wasu kungiyoyin kare jama'a kuma a Najeriya sun nuna damuwansu akan hali da kasar ke ciki, kama daga zargin badakalan fannin man fetur da kuma zargi da ake yi wa Sufeto Jenar na 'yan sanda da sauransu, wanda suka ce hakan da yana kawo wa tsarin mulki tsaiko.
Su bar Najeriya su bar Buhari don Allah ya gudanar da mulki shi nan, in ya shekara hudu, in Allah ya sa ya ishe shi, ice shi kenan, in kuma ya kara shi kenan, amma a bar demokradiyya ta samu cigaba. Ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya.
Muna kuma dauke da rahoto akan hurucin gamayyar kungiyar 'yan kabilan Ibo da ake kira Ohanaeze Ndigbo, cewar ba ta da masaniya akan inda madugun 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya Nnamdi Kanu yake. Kanu kuma sun yi Allah wadai da amfani da sojoji akan wannan batu. Bayan haka, Ladan Ibrahim Ayawa na dauke da shirinsa na himma ba ta garago, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idodin yarjejeniyar shirin makaman nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015 ba. Asabar da haka ya baiwa 'yan majalisar dokokin Amurka kwanaki 90, wato 60, su yanke shawara akan ko Amurka za ta kakaba wa Iran takunkumi ko a'a. Bisa doka, shugaba Trump na da har zuwa ranar 15 ga watan nan na Oktoba don ya yanke shawara, amma wata majiya daga fadar White House ta ce ta yiwu shugaban ya yanke shawara kafin ma lokacin. A jiya Talata, sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Trump ya yanke shawara akan Iran, kuma yana so ya tabbatar da cewa Amurka ta fidda manufofi da dama da za su tunkari batun ba kawai wani bangarensa ba, amma a magance duk matsalolin da ke tattare da Iran a matsayin kasar da ba ta mutunta ka'idodi. A watan da ya gabata, shugaba Trump ya yi sabul da baka a wajen jawabin da ya yi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran ita ce mafi muni wadda ta fi amfana ɓangare ɗaya da Amurka ta taɓa shiga. Shugaba Trump ya kira wannan yarjejeniyar abin kunya ga Amurka. Ya ƙara da cewa, ba na tunanin kun gama jin wannan batun.
Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tunanin yiwuwar ɗaukar matakin soja akan Koriya ta Arewa, dakarun Amurka sun nuna wa Koriya ta Arewa hazaƙar su. Manyan jiragen sama masu sakin bama-bamai sun haɗu da jiragen saman Koriya ta Kudu da na Japan, inda suka yi wani atisayi, suka harba makamai masu linzami daga gabashi da kuma yammacin gaɓar zirin Koriya. Wannan atisayin na faruwa ne na yayin da Trump da masu bashi shawara suka gana da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger. a lokacin da shugaban ya bayyana sabuwar hanyar tunkarar Koriya ta Arewa. Shugaba Trump ya ce da muna kan hanyar da bata dace ba. Abinda za ku yi shine ku duba da kyau. Idan kuka yi nazari shekaru 25 da suka wuce, muna kan hanyar babban matsala da gwamnatocin baya suka sanya Amurka a ciki. Matsalar da duniya ba ta taba ganin irinta ba, amma yanzu dai muna kan hanyar da ta dace.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tashin hankalin da ke faruwa a jihar Rakhine da ke yammacin Myanmar, wani bangaren wata dabarar shirin dakarun gwamnatin ƙasar ne na koren musulmin Rohingya daga yankin kwata-kwata. Wani rahoto da ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fidda yau Laraba a Geneva ya zargi sojojin Myanmar da wata ƙungiyar tsagiran mabiya addinin Budda da cewa ba kawai kai farmaki a gidaje da ƙauyukan Rohingya suka yi ba, sun kuma yi ƙoƙarin kawas da duk wani wuri na tarihi a wuraren Rohingya don kada ma a gane su. 'Yan gudun hijira fiye da 500,000 suka tsere daga Myanmar zuwa birnin Cox's Bazar da ke Bangladesh tun daga ranar 25 ga watan Agusta, a lokacin da 'yan bindigar Rohingya suka kai hare-hare a kan sansanonin jami'an tsaron Myanmar, wanda ya janyo mummunan tashin hankali. Amma rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka fidda bisa hirarraki guda 65 da aka yi da ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Rohingya, ya ce shirin korar al'ummar da aka yi a Rakhine an fara shi ne kusan wata ɗaya kafin 'yan gudun hijirar su fara guduwa.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, Prime Minister ƙasar Spain Mariano Rajoy ya ce yana buƙatar cikakken bayani daga shugaban yankin Catalonia da bai da cikakken 'yancin kansa akan ko sun ayyana samun 'yancin gashin kai ko a'a. Da yake magana bayan wata ganawa ta gaggawa da ya yi da 'yan majalisar ƙasar don tattauna gwagwarmaya da shugaban yankin ke yi na ɓallewa, Rajoy ya ce akwai buƙatar cikakken bayani daga kundin tsarin mulkin Spain wanda zai ba gwamnatinsa damar yin watsi da neman 'yancin Catalonia. Ganawar da suka yi a yau Laraba na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban Catalonia Carles Puigdemont ya yi wani jawabi mai nuna ayyana 'yancin kai, a yayin da kuma ya yi watsi da duk wasu matakan doka a yanzu don neman alfarman ganawa da gwamnatin Spain. Mai magana da yawun gwamnatin Rajoy ya ce babu yiwuwar wata ganawa tun da shugaban na Catalonia sun riga dai sun yanke shawarar sun wato ɓallewar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A yau rana ce ta 'yan mata a duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don duban irin ƙalubaloli da 'yan matan suke fuskanta. Akwai mata kusa da miliyan 600 masu hazaƙa, amma rashin kula ya sa hazaƙar tasu ba ta tasiri a cikin rayuwarsu gabaki ɗaya. Ga rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya shirya mana game da wannan ranar.
Makasudin bikin ranar mata yara na duniya shine mai da hankula wajen magance ƙalubalen da yara mata ke fuskanta domin a kyautata musu da suka hada da samun 'yanci, tsaro, ilimi da kuma kula da lafiya. Bincike ya bayyana cewa yara mata na kasa iya cimma burinsu musamman a fannin samun cikakken ilimi a sanadiyar talauci da kuma tilasta musu yin aure da wuri. Saboda haka ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta zantar da ƙuduri na 66 mai lamba 170 a watan Disamban shekara ta 2011 domin tabbatar da cewa yara mata sun sami dukkan wata dama da yara maza ke samu a fannonin rayuwa. Domin neman sanin irin ƙalubalen da yara mata ke fuskanta, na ziyarci wata cibiyar taimakawa yara mata da suka sami cikas musamman a fannin ilimi a Bauchi.
Group of families living within definite area.
Malama gashi na same ki a aji kina ma karatu. Kaman karatun naki baki fara da wuri bane?
Eh to, da na fara primary na kuso kuma karatun ya katse yanzu shine nake so in ci gaba.
Wato kin yi aure da wuri ne?
Na yi aure da wuri.
To yanzu da yake kin samu wannan dama, kaman wasu irin kalubale ne a matsayin ki na ya mace kike fuskanta?
Gaskiya ina fuskantar kalubale da dama, musamman inda naga ana karatu na turanci haka, ina sha'awar nima in ga ina karanta kowane irin abu idan na daga, to abin yana min ciwo in ga ban iya karanta shi ba, sai yasa na dage nima a yanzu dan naga na iya karantawa.
To wannan malamin fa?
Nima na fara primary na har na shiga secondary, ina JS2 na zo na katse ba na yi saboda yanayin rayuwa.
Yanzu ina fatan ki.
Yanzu fata ne nima yanzu babban buri na a rayuwa na in gade na yi karatu.
To amma batun iyaye da suke cire yara a makaranta su aure da su, ba ganin yana kawo muku wannan matsala shi?
Gaskiya yana kawo matsala. Irin a yi aure da wurin nan fa, ba za a bar mutum ya ci gaba da karatun shi da ya karasa ya sami abubuwa. Ni yanzu kiran da zan yi wa iyaye su dinga barin yaransu suna zuwa makaranta, kar su dinga katse musu karatunsu. Sannan kuma muna kira ga gwamnati a kan ta daɗa ƙara kula da makarantanmu, makarantar mata.
Har ila yau na ji bakin wata ɗaliba.
To wannan ne yanzu na tsinci kaina ga ni a koyon karatu na manya na yaƙi da jahilci, kuma cikin yardan Ubangiji alhamdulillahi muna koya kuma muna ganewa.
To me yasa daga fari baki samu daman yin karatun ba ne tun daga fari?
Gaskiya da ka san iyayenmu suna ba sa son karatu. Akwai makaranta a samu ba za su yarda ba, sai suna cewa fannin karatun boko na turawa ne, ba karatu mai albarka ba ne, saboda haka shi yasa.
To sai dai kuma a halin da ake ciki, gwamnatocin jihohi sun himmatu ta hanyar kullo da shirye-shirye don shawo kan kalubalen da yara mata ke fuskanta a take zamantowa kan da karki a fannin ilimi, kamar yadda kwamishinan ilimi a jihar Gombe Hajiya Amina Muhammad Bose Ahmad ta shaida mini.
Za ka duba akwai makarantu yanzu da aka kirkiro su sabi musamman saboda tabbatar da ƴan mata suna makaranta. Babban abin da ya kuma yi wanda yake shine naga zai tasiri sosai shine tallafi da yake so a riƙa ba wa iyaye domin a dakatar da talle na ƴan mata. A riƙa ba wa iyayensu kaman kuɗi, ana ba wa iyayen tallafi domin su ba wa yaransu dama su tafi su yi karatu. Kowane wata za a riƙa sa wa iyayensu kuɗi haka, wanda a madadin talla da za su yi sai su bar su sai.
Taken bikin ranar yara mata na wannan shekara shine inganta yara mata don kawo tallafi na gaggawa domin a ba da tsari mai inganci. Abdulrahman Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Kuma dalla a gaida Abdulrahman Muhammad. Haɗakan ƙungiyoyin 'yan ƙabilar Ibo ta Ohanazi Indigwe ta ce ba ta da masaniya akan inda madugun 'yan ɓallewa daga Najeriya su kafa Biafra Nnamdi Kanu ya shiga. Ga wakilinmu daga Enugu, Alphonsus Ekoro Igwe, da ƙarin bayani.
A yayin da ana ci gaba da ƙoƙarin gano inda madugun ƙungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu yake, ita ƙungiyar gamayyar 'yan ƙabilar Ibo Ohanazi Indigbo ta bi sahu wajen cewa ko kaɗan ba ta san inda ya nufa ba. Ƙungiyar dai ta shaida mini haka a hirar da na yi ta mai magana da yawunta Chief Kuche Achioba gajiya Talata, inda ta roki a ƙarfafa matakan tabbatar da ainihin halin da shi Nnamdi Kanu ke ciki.
The whereabouts of Nnamdi Kanu, Ohanazi doesn't have any picture or nobody has given us information on that.
Chief Obaga ya ce, Ohanazi Indigbo ba ta san inda Nnamdi Kanu yake ba, kuma ba wanda har yanzu ya kawo mana wani bayani game da labarin. Saboda haka, ba za mu faɗa abin da ba mu da tabbacinsa ba, kuma har yanzu ko uffan ba mu ce ba kan batun a bainar jama'a ba. Ya kamata mu tabbatar kamun mu ce wani abu game da wannan. Ya ƙara da cewa Ohanazi ta la'anci yin amfani da sojoji a harkokin cikin gida, lamarin da ke wulaƙanta 'yan sanda a ƙasar.
What we condemn is the idea of using the military in an internal affair, because it means that you are just relegating the Nigerian police to the background.
Ya ce mun la'anci yin amfani da sojoji a harkokin cikin gida, saboda hakan na nuna cewa 'yan sandan kasar ba su da wani amfani, kuma tare da cewa hakan ma ya safawa dokar kasar. Kungiyar dai ta karkare da cewa idan lalle ne ba a san inda Nnamdi Kanu yake ba, to kuwa hakan ya zama abin damuwa gare ta.
If truly missing or his whereabouts are not known, it is a source of worry to us.
Idan gaskiya ne ya bata ko kuma ba a san inda yake ba, to ba ya zama mana abin damuwa, ba kuma murna muke ba ganin cewa irin wannan na faruwa, in ji Obaga. Ko menene gaskiyar magana game da hasashen tsohon gwamnan jihar Abia, Dr. Ojuzo Kalu, cewa Nnamdi Kanu ya arjita ƙasar Malaysia zuwa Ingila? wannan ne yasa nan ne ni karin haske kan batun amma duk kokarin wajen samun Ojiuzo Kalu ko mai magana da yawunsa Ebere Wabara ta wayar tarho ya nite na kuma ne ni sanin me ke gudana a can fadar mahaifin Nnamdi Kanu Eze Israel Kanu bayan wasu sojoji da ƴan sanda suka ziyarci wajen a ranar Lahadin da ta gabata inda Jacob Odum wani dalibi dan asalin ƙauyen ya ce
your gate was locked. I don't think there's nobody inside the compound anymore.
Ya ce yanzu dai kofar fadar na rufe kuma ina ganin ba kowa a cikin fadar. Alfonso Sokoriwe, muryar Amurka daga Enugu, Nigeria.
Sun yi ta gilla gabaki daya ta alamashi
to madalla a gaida Alfonso Ikoro Igwe. Sai kuma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a wadda suka nuna damuwarsu akan hali da ƙasar Najeriya take ciki kama daga batun zargi na badakala a fannin man fetur ya zuwa na gaza fito da rahoton kwamitin bincike akan tsohon sakataren gwamnatin ƙasar da kuma wadda aka dakatar da shi kenan da kuma na baya-bayan nan na zargi da aka yi ko kuma wani sanata Isa Hamma Misau ya yi wa Sufeto Janar Najeriya akan wasu kuɗaɗe. Dukan waɗannan wasu batutuwa ne da ke kawo wa ƙasar nan koma baya a harkokin demokaradiyya. Ga Madina Dauda ta shirya mana rahoto akan haka.
Abin da ya fi ɗaga hankalin ƙungiyoyin shine barazanar da suka ce wannan na yi wa ɓangaren zattasuwa matsayin matsala ta cikin gida da ke ci gaba da kunno kai a cikin gwamnatin demokaradiyyar ƙasar. To shin me ya ja hankalinsu a yanzu musamman a batun da ya shafi Sufeto Janar na ƴan sandan Najeriya? Malam Ibrahim Modibbo shine shugaban kungiyar ƴan Najeriya masu nuna damuwa da demokradiyyar kasar.
Kace mutum zaka zargi abin Inspector General cewa yana karban biliyan 10 a kowane wata a Najeriya kuma a wannan mulkin Buhari mutanen security ba su sani ba, president bai sani ba, a even whistleblowers wanda suke busa usur akan cewa a samu a kama barayi ba wanda ya sani. Ina ma zai kuɗi ne za su shiga a asusun mutum guda ɗaya wanda EFCC ba su sani ba, don Ibrahim Maguva magani azalumai ne. Kungiyar abin da muke so shine duk wayannan wanda suke su taka Buhari birki su fita hanyar shi don Allah su bar Najeriya su bar Buhari don Allah ya gudanar da mulki shi nan in ya shekara hudu in Allah ya sa ya ishe shi ya ce shikenan in kuma ya kara shikenan amma a bar demokradiyya ta samu cingaba ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya.
Malam Ibrahim Modibbo shugaban kungiyar nuna damuwa a demokradiyyar Najeriya kenan. A nan ma dai ɗaya cikin sanatoci da ke kwamitin binciken zargin da Isa Hamman Misau ɗin ya yi, Sanata Abdulaziz Inyako, ya ce majalisar dattawa tana da hurumin bincike musamman idan batun ya shafi cin hanci da rashawa. Yana mai cewa
babban maganan da yake gaban mu maduka shine abin da ta shafi Najeriya gabaki ɗaya, wato kuɗaɗen nan me ake da su, da kuma maganan da gaske ne cewa cikin police ana bada promotion kuma kafin a bada promotion sai an bada cin hanci. Karki manta ni ma da na aikin soja, na san aikin soja ba a haka. To wannan kuma idan ana haka kuma to zaki ga wasu daga cikin police idan ana haka kenan fa, don ba mu yi binciken ba tukunna. Idan kuma abun ya tabbata ana haka to zai iya kasancewa cewa wasu a police ba za su ji dadin aikin ba, ba za su saka duka karfin su a ciki ba. To wannan sune babban maganganu da ke gaban mu.
To sai dai a ɗaya ɓangaren batun zargin badakala da ta faru a ɓangaren man fetur da bayan nuna wa juna 'yar yatsa da ma rubuce-rubuce a tsakanin babban daraktan kamfanin man fetur na NNPC mai kantikacen labaru da kuma ministan ƙasa a ma'aikatar man na Najeriya Ibe Kacuku, abin ya fara jan hankalin al'ummar ƙasar musamman ga batun yakin cin hanci da rashawa. To wai ba sa tsoron illar da wannan ka iya yi ga ɓangaren zattasuwan ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa ministan kula da harkokin matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Dalun ga amsar da ya bani.
Ba su samu fahimta akan abubuwan da ya kamata ba, kuma shi babban minista na harkar mai shine shugaban ƙasa. To da suka fara wannan cicikuce ya jawo su ya saurare su. Abin da za mu saurara mu ji yanzu kafin mu yanka hukunci shine bayan da ya saurare su menene zai gaya mana, kuma na yi imani shugaban ƙasar Najeriya yana daidai ya yi shi. In zarge wanda shi minista ya yi daidai ne, to ai ba ma wurin shugaban ƙasa ya kamata ya kai ba, a kira magu ya zo ya bincika. Da ba za ka kai ma shugaban ƙasa ya ne ya ji an yi kira sai a gayyace shi ya zo ya bincika. Amma an kaji ana yawo da zargi.
A yayin da ake sa idon ganin sakamakon da zai fito akan bincike-binciken da ake yi da wanda aka yi akan wasu daga cikin waɗannan batutuwa, al'ummar ƙasa sun yi zugum su ga matakin da gwamnati za ta dauka akan haka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla Madina Dauda kenan aka saurara da rahoto. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 20 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da masu sauraro ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Hafsat Bello dan mai soro, yar asalin jihar Kano a Najeriya. Kuma idan masu sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Hafsat take muna bayanin saukin samun abincin gida yadda yake. Yau kuma zamu duba dangantaka ne da Amurkawa masu masaukin baki da bakin nasu. Hafsat, ya ce ga dangantaka tsakanin mu da muka zo daga wata ƙasa da mutanen wannan ƙasar?
Abin da na lura da shi shine gaskiya dangantakar mutanen ƙasar nan da kai ya danganta da yadda kai ka nuna kanka.
Kamar ya?
Idan ka ya danganta da yadda kai ka dauki kanka. Idan ka nuna musu cewa kai yanzu kamar yadda ake mutane suke ganin kamar ko suna wariyar launin fata, gaskiya ba haka bane ba. Bayan da za a yi su ga mutun ya zo, mutun ya anitse suna kallon ka sun san cewa wannan ba mutumin banza bane ba. Shigarka ba ta nuna kai sun nuna cewa wataƙila ka sun ganka zaka tafi makaranta, a'a sun ganka zaka tafi aiki, sun ga ka gane suna ganin ka dai tsaf, sun ga dai mutum kamulin mutum ba yadda za a yi su kyamace shi. Duk wani abin da ba sa so kawai shine rashin da'a da kuma ka san dai wasu harkokin da dai ba su dace ba. Amma yadda ka dauki kanka haka mutanen nan suke daukan ka. Idan ka nuna musu cewa kai ka kuma sanan, in sun ga cewa mutum mai ilimi ne suna son shi, in sun ga cewa dai akwai abin da za su amfana da kai, to za ka ga suna son ka sosai. Kuma sanan in suka ga cewa kai ba matsala za ka kawo musu ba.
To ya maganan ababen jin daɗin zaman gari, ababen more rayuwa, ce su mota, su asibiti, su hanyoyi, su san da su kansu samun masu gidan rana.
To abubuwan dai gaskiya komai dai su dai a ce alhamdulillah, saboda komai akwai. Amma idan kana da hanyar da zaka same su, kana kamar abun hawa ga sunan ko ina ka gani ga sunan kuma sana'a na zaka babu tsofaffin motoci kamar yadda zaka gani a Najeriya akwai na shekarun da ba za ma ka gansu ba, saboda kawai kowa yana da yadda zai iya samu. Yawanci saboda zaka ga contract suke karba su rinka biya wata-wata, sannan titunan ma ga sunan, saboda ni a garin da nake ma akwai tituna sosai manya-manya, saboda kowa yana da mota, ba kamar wasu garuruwan da zaka ga akwai irin su train da su bus ba. Anan ba haka bane ba, public transport din su wato motocin su na haya ba su da wannan ba sa da biya wa mutane bukata yadda suke so. Sai ga gaskiya idan dai mutum yana da zai ba yadda za a ce ba shi da abin hawa. Sannan kuma neman kuɗi shi ma idan mutum yana so ya samu kuma ya san yadda zai ya samu zai samu. Amma idan mutum ya sa lalaci a ran shi, to gaskiya nan ba wurin shi bane ba. Ba wurin shi bane sam nan ba sa san lalaci.
Amma to ai wannan iya ba kuɗi dan wanka bai iya taimakon ka kamar da ake yi,
ba a yin taimako anan gaskiya da wuya, ba a yin taimako sam saboda anan iska mutum ba shi da kuɗi ma sai su ga kamar laifin shi. To ka san mu a gida in ka duba zaka ga mu taimako ai ya haɗu da addinin mu ne. To amma ana sai ka ga sai a ce a kakka ba mutum ka je ka kai wani charity organization, wani wata kungiya wato wacce take bayarwa, sai a ce a kakka bayar. To kaga mu ba haka bane ba, ana taimako wannan dan uwa da dan uwa ma sai ga mutum babu abin da ya mishi zafi ya dan uwan shi kan shi kawai ya sani. Saboda akwai wani malami na a makaranta da yake taba gaya mu dan uwan shi yana zama a wata gated community, suna cewa irin wato wata unguwa masu kudi take Katange da ka gane wacce, to yana zama a nan shi kuma ya kwanta ba shi da lafiya, ba shi da kuɗin da zai biya ai mishi aiki a asibiti. Yace amma dan uwan nashi ma da aka mishi wace mishi babu ruwan shi kada a sake kiran shi, ko ba wai dan uwan shi bane, ko ba fada suka yi ba, ba kuma ya mishi wani laifi bane ba, saboda kawai ba hurumin shi bane, babu ruwan shi
ya kyale shi kawai ya ji da
kawai ya kyale, saboda ba sabga yawwa kawai ya ji da kanshi. Kuma ya nace mishi to da suka da aka yi mishi aikin ya fito kuma sun ci gaba da harka, yace sosai ma kuwa. Kuma kaga shi ma bai ji haushi ba, yace ai ba komai, ai ba wani abu bane ba, saboda ba hurumin shi bane. To kaga su wannan kawai ba wani abu bane a wurin su taimako.
To balle a ce to makwaci da makwaci ya ce ya mai irin wannan taimakon
dan uwa dan uwa, makwaci da makwaci na za ka ga makwaci da makwaci ba su taba ganin juna ba. Saboda ni kaina akwai da na zauna na yi shekara a wurin ma ban san next wanda yake dab da ni ba a jikin gidana ban san waye ba ba ruwan magoshi da magoshi babu wannan sai dai wasu da zaka gani gaskiya kadan ne zaka gani ina an san ana zumunci a halawai ma a rinka shiga wai ana taimakon juna ba idan an fito ba dai kai dai a gaisa shikenan
in an hadu kenan an wani abu ya hada ku
yawwa ko in kun hadu maybe ko wani zai shiga mota a kun fito dai waje kowa zai fita to anan ne kai za a dan gaisa amma gaisa amma ba watan ki tsaho ba sai kai kowa yana yin abin da ya shafe shi
to kin a bayanin da muka yi tun daga harko har kawo yanzu kin yi batutuwa da dama wanda suke wasu za su ji wannan a wurin zuwa ne wannan wani kuma zai ce kai wannan ba wurin zuwa bane kadara mutum ya kira ke ce Hafsat ina son in zo America domin neman abin zaman gari wasu shawarwari muhimmai zaki bashi
gaskiya akwai shawarwarin da zan ba ya danganta da waye mutumin
kashi tsaya na Hafsat domin lokacin da aka diba min filin ya kare masare a tarbe mu a cikin shiri na gaba wanda zai zamo shine na karshe domin jin shawara da Hafsat za ta ba mai sha'awar zuwa wannan Amurka yanzu a madadin ta bakwarta mu Hafsat Bello dan mai soro sai Julie Gresham da ta daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuma da Allah a gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
sakon farko ya fito daga mutare dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano mai da garko da Abubakar Sabiu shugaban matasa Sabuwa Katsina suka ce salamu alaikum VOA Hausa ku ga wa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggawan tallafa wa gwamnatin jihar Kaduna dan ayi maganin sace-sacen yaran mata da ake yi ana tsafi da su shiko majin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Takalafiya cewa yi hakika musarrai Odinga ya watsawa magoya bayan sa kasa a fuska domin ko ya nuna wa duniya cewa shi ba dan siyasa bane Haba shugabannin Amurka da Turkiya ya kamata ku nemi zama teburin shawara tsakaninku domin abinda zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba wasika daga baba gana Alhaji Dabuwa Nguru jihar Yobe ita ku Hajiya Gambo mamman gosocciya ta ina ta al'ummar kasar Liberia murnan kammala zaben shugaban kasar da suka yi lafiya Assalamu alaikum VOA Hausa yajin aikin da malaman jami'a a jamhuriyar Najeriya suka tsunduma abin takeici ne da alhini kwarai muna kira ga gwamnatin shugaban Muhammadu Yusuf na Niger din da ta gaggauta yin sulhu da malaman jami'o'i su janye yajin aikin da suka shiga don samun ci gaba da bunƙasar harkan ilimi a kasar yajin aikin malamai ba abin da zai janyo bangaren ilimin kasar sai na kasu da koma baya daga yakuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe to al'ummar kasar Liberia da fatan kun kammala zabe cikin kwanciyar hankali da lumana Allah ya sa haka yasa kuma hukumar zaben kasar ta bayyana muku abin da kuka zaba amin daga Isu Diallo Faki
to madalla yanzu kuma mun kai ga labarai a takaice
to a takaice raguwar karfin iska da zafin rana sun taimakawa dubban jami'an kwana-kwana a jihar California da ke yammacin Amurka a kokarin da suke na kashe gobarar daji daban-daban da suka barke a fadin jihar ranar Lahadin da ta gabata Ma'aikatar kula da dazuzzuka da kare gobarar dawa da ke California ta yi gargadin cewa har yanzu iska da zafi na zama barazana a wuraren. Kuma ya zuwa yammacin jiya Talata, gobarar ta kona fiye da hekta 40,500. A yau Laraba, hukumomi sun ba da rahoton mutuwar mutane 17 da ke da alaka da gobarar. Sun kuma ce gobarar ta kona kimanin gidaje da wuraren kasuwanci guda 1,500. Ana sa ran nan da 'yan kwanaki shugaba Donald Trump zai sanar da cewa ba zai tabbatar Iran tana mutunta ka'idodin yarjejeniyar shirin makaman nukiliyar da aka kulla a shekarar 2015 ba. A saboda haka ya baiwa 'yan majalisar dokokin Amurka kwanaki 60 su yanke shawara akan ko Amurka za ta kakabawa Iran takunkumi ko a'a.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can an jima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma Julie da ta shirya kuma ta bada umarni. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Mr. Bularage kenan. Nake sallama da ku a huta lafiya ga kuma yau da gobe.